wabarakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455, ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 5 ga watan Muharram na shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda shi ne ya zo daidai da 23 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Kuma kamar kun lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mu'oyan, babban malami a tsayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin Sai Ku Biyo Mu. Kuma a wannan rana za mu shiga kai tsaye cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda tambaya ta farko take cewa, malam, mutum ne yake hidimar ƙasa ta NYSC, to sai aka tura shi wata ma'aikata, to su sai ma'aikatar suka ce ya tafi kawai ba sai ya ringa zuwa ba, to shi yake tambayar ya matsayin kuɗin da su hukumar NYSC suke biyansa.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matuƙar dai su waɗanda aka tura shi wajensu su ne suka ba shi dama ya tafi, kuma za su cike masa takardunsa na wannan aiki, babu komai, daman suke da haƙƙin su karɓi abin da su ayi su sashi musu wani abu, kuma suke da haƙƙin su ba shi dama ya je wani abin da ba. Saboda haka ba ya da laifi a nan shi ta ɓangarensa.
To sai wannan shi kuma yake cewa tambayarsa ita ce akan yin magana ne a cikin banɗaki ko kuma amsa waya ko yin chatting ko karanta post na mutane alhalin mutum yana cikin banɗaki. Take cewa shin yin hakan akwai matsala a addinance ko kuwa babu, domin ta ce ita ɗabi'ar mai gidanta ce hakan kuma baya mata daɗi in ta yi masa magana, sai ya nuna cewar tana tada hankalinta ne akan abin da ba ta da wani hujjar cewa laifi ne a addinance.
To yana daga cikin ladabban tsuguno shine rashin magana, shine as-samt ko as-sukut. Gana magana cewa guri ne da in ka shiga so ake kai ka fito, ba guri da ake so ka je ka daɗe ba, guri ne da in za ka shige shi ba sai ka nemi Allah ya tsare ka daga shaidanu mazansu da matansu. Saboda haka ba guri da ake so ka je ka zauna ka yi ta yin wasu abubuwan da za su sa ka daɗe a ciki ba. Saboda haka malamai suna maganar adabul qada'il haja, wato ladubban tsuguno, za su ce maka da rashin alkalam da iltizamu samt, shi ne mutum ya zama ya yi shuru a gurin, ba zai yi magana ba sai in akwai larurar da za ta sa yi magana, wani abu wanda ba makawa dole sai ya yi magana, to a nan babu laifi don ya yi magana gwargwadon buƙatar da ake da ita. Zama yana karanta jarida, yana chatting, yana karanta wasan ko wani abu, a lokacin da yake karanta ba magana yake yi ba, yana karanta wasan ko yana ba magana yake yi ba, yana karantawa a halin tsuguno, ba cewa ya saba wa ladabi, sai dai kawai abinda ake gudu wannan zai sa shi ya daɗe a ciki, domin yadda ya ɗauko wani labari ko wani abu yana karantawa ba zai so ya yanke bai tashi, sai ce sai ya kai ƙarshe. To wannan kuma shi zai ba shi dama kuma ita zama a gurin da ana shigar shi ne don buƙata. Annabi ya ce inna hadhihi al-ushushu muhtadara, gurin nan da kuke zuwa biyan buƙata guri da shaidanu suke halarta, ma'ana wata matattara shaidanu ce. Mutum kuma ba a buƙatar yana tarewa ko ya daɗe a gurin matattara da shaidanu, shi yasa za ka shiga ka ce Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith, ya Allah ka tsare ni daga shaidanu mazansu da matansu. To kuma ka je ka yi wani abin da zai ɗaukar lokaci ka daɗe a ciki, wannan ya saba wa yadda ladubbar suke na shiga bandaki shi yasa in ka dauki wasab duk da ba magana kake ba anan ba za a ce kana magana ba ko kana surutu ko kana tattauna da wani to amma kuma abinda kake anan zai iya baka dama kuma ka dade a ciki a sannan in karatin ne ma wataƙila a cikin abinda zaka karanta akwai sunan Allah akwai ayoyin alqur'ani haka ne in chatin zaka yi chatin kam kaga baka san me zaka faɗa ba san me za ka baka san me za ka faɗa baka ban ka san me zaka faɗa to anan kaga wani abu zai iya shigowa na kiran sunan Allah na karanta wasu ayoyin alqur'ani to kaga duk wannan abubuwa ne da ba a yin su a cikin masallaci a cikin banɗaki gurin tsukuno saboda haka barin yin din yafi akan yin su sai dai idan wata bukata ce mai tsanani wanda idan baka yi ta a wannan lokacin ba kana gudun in ka bari za ta kubuce kuma za a iya samun cutarwa to babu laifi ka shiga da wayar ka akwai wani sako da yake bukatar a ansa shi cikin lokacin in ka ce za ka bari sai ka gama ka fito lokacin nan za a iya rasa abin wani abu na iya biyo baya to babu laifi don ka shiga da wayar a daidai lokacin da kake tsuguno ka tura sakonnin da ake jiran ka a lokacin wannan babu laifi dan kai wannan amma dai kai zama al'adar mutum shine yin wannan a cikin banɗaki wannan zai sa shi ya riga dadewa a cikin gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidanu suna dandazuwa gurin suna halarta gurin
to ne ke cewa malam sun yi tafiya ne wacce ta kai ai kasar to sai limamin su yayi musu sallar isha'i a sirrance bayan da idar da sallar sai suka tambaye shi hujja sai ya ce ai sallar kasar ce domin haka idan mutun ya ga dama ya bayyana ko kuma idan ya ga dama ya yi ta asirance da ɗaya ne shi ne ke tambaye malam na hukuncin haka yake a shari'a kuma ina matsayin sallar su
to ban san inda aka samu wannan ba ita sallar kasar magriba isha'i abin isha'i da asuba abin afwan isha'i tace dai ake bayyana karatu to sallar ko interview nan na farko bayyana su ake yi me yasa zai boye su karatu ya ce kasaru ce ta kasaru asirce yake ba inda aka rubuta cewa kasaru karatunta asirce yake ba inda aka rubuta wannan saboda ka shi dai ya ga dama asirce karatunsu ko kuma a'a irin limamin nan da ake cin karo da shi a hanya a halin tafiya saboda lokaci a halin tafiya za a zo sallah saboda ka aka duba wani mai dan kumari haka a gan shi da wata sifa ta ustazu sai ya ce wuce kai sallah wataƙila kuma a can ciki ba haka yake ba a fili da yake kama da ustazu amma a cikin ba ustazu ba ne to kuma shi bai ji nauyin ya ce a'a wani ya yi ya karba ya ciga haka kuma sai ya tuna in ya bayyana karatu za a gane asirinsa sai ya ɓoye kuma ya tashi musu wannan hujjar ba daidai ba ne gaskiya sallar isha'i ko a halin gida kake ko a ƙasa ko a halin tafiya kake rakoyin da biyu na farko bayyana karatunsa ake a ciki
sai wannan yake cewa malam tabbaisi ita ce a sallar idi idan mutum bai samu raka'a daya ba shin zai rama kuma ya zai yi cika ta
na'am zai ramu kuma zai ramu ta yadda ta kuce masa saboda ka in ya tashi zai rama ta a matsayin ita ce ta biyu a gunsa saboda ka raka'ar farko ana kabarbari bakwai raka'a ta biyu kuma ana kabarbari biyar saboda ka in ya tashi shi cikowa zai raka'ar da zai yi din da ita ce zai kabarbari guda biyar ne ba bakwai din zai yi wancan da suke na raka farko ba zai ce raka karshe a wajensa
wani yace mutum ne ya riske liman yana tayyar karshe to sai wasu mutane suka ce masa ya jira su yi jami'i tunda dai bai samu raka ba shi kuma sai ya ki ya bi limamin da yake wannan tayyar karshe din shin yake tambayar wani ya fi dacewa da sunna jira a liman din idan sunan sai nasu jami'in ko kuwa bin liman
abin da ya fi dacewa da sunna shi ne dukan su bi liman idan ka shigo masallaci a kowane hali ka samu liman shi ne ka hadu da shi ku ci gaba da sallah ko da ka sami shi a zaman tahiyya ne shi ne fa ma adraktum fa sallu abin da kuka riska to ku sallace shi wannan shi ne abubuwan da Annabi bayar wa ma fatakum fa atimmu abin da kuma ku ce muku sai ku ci kashi saboda ka same shi a sujjada tafi sujjada yana cikin kurakuran wasu sai sun samu liman a sujjada sai su yi tsaye curko wai ita wannan sujjada ai ko sun yi ba su da ba za a lissafa musu da ita ba da aka gara ma kar su yi ba su san cewa wataƙila wannan sujjada za su yi a cikin Allah zai gafarta musu a cikin sallar ka baka san a wacce ce za ka samu dace ba wani gaba ce daga cikin gabobin sallar ka zaka samu dace saboda haka ka same shi a sujjada tafi sujjada kai ma ikabara harama kai kabara ka tafi sujjada ka same shi a zaune na tahiya ikabara sannan ka tafi ka zauna wannan shine sunna ma adraktum fasallu jami'ul da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai koyi da liman a kowane hali ka same shi a ciki saboda haka kai da kai shiga kai sallah ta liman kai ka dace da sunna ka dace da daidai abinda suka yi din ba haka ya dace ba
to yake ce malamin mutum ne ya samu matsala da iyalinsa har mahaifinsa ya yi fushi ya ce lalle sai ya saki wannan iyalin tasa amma kuma a dai bangaren mahaifiyarsa ta hana shi sakin matar to shi ne ke tambayar malam a wannan mutum ya zai bi umarnin mahaifinsa ne ko kuwa na mahaifiyarsa da aka yi da cewar kyautatawa mahaifiya na gaba da kyautatawa mahaifin shin bin umarnin ma haka yake
to kamar yadda muka sha faɗa a wannan shiri namu cewa iyaye wato ba su da haƙƙin su matsa wa ɗansu sai ya saki matarsa ba su da wannan haƙƙin kawai ana zaune lafiya ko kuma an samu wata matsalar da aka shawo kanta tsakanin miji da mata uwa ko uba ba wani daga cikinsu da yake da haƙƙin tsasa ɗansu sai ya saki matarsa sai sun kashe auren babu shi inda za su iya sa ɗansu ya yi kuma a ce ya bi su shine lokacin da ya zanto a zamantakewar akwai cutar da shi musamman ta fuskar addininsa zama da zai cuta ta fuskar addininsa ko dalilinta ya sa shi yana wasu halaye marasa kyau to wannan in sun ba shi umarni to dole ya bi kuma suna da haƙƙin su ba shi umarni a nan ɗansu ne za su yi kishin za su so shi da alkhairi za ka su ba shi umarni a nan dole ya bi amma in ba wannan ba ana zaune lafiya ko kuma an samu saɓani amma an sasanta zaman shi da ita ko zaman shi da matarsa ba cutar da shi take a addininsa ba ba sa shi take yana yin wasu halayya marasa kyau ba kuma ba su da iko su raba wannan aure aure wani abu ne da yake alkawari mai ƙarfi da Allah subhanahu wataala ke cewa khastu minhum mithaqan ghaliza Allah subhanahu wataala yake cewa kun riƙe alkawari إن أردت الاستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بؤتانا وإثما وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وما تنقصن كربونا الكوري نزاك لك يسود كسكيا دا أمانا الكوري بكرفي وما تدامات تدازي ونا الكوري yarjejeniya ta daura ta aure da take tsakanin miji da mata bacin aure wani abu ne da shi dai yake farin ciki da shi koyaushe yana daga cikin abubuwan da shi dan iblis yake farin cikin ya ga faruwar sa shine mutuwar aure a yayin da uwa ko uba za su tsasa dan su ya kashe auren sa da matarsa ya sake ta to suna tsasa shi ne wani abu da shi dan zai farin ciki da shi wanda kuma abu ne mai kyau ba kyakkyawan abu ba ne saboda haka iyaye ba su da ikon da za su jefa wato zamantakewar aure cikin matsala cikin tangarɗa saboda suna iyaye a yi umarce shi da ya musu biyayya ya girmama su ya kyautata musu ya daɗaɗa musu a cikin abin da bai saba wa Allah ba abin da babu cutar da wani a ciki da yadda suke umartar sai saki matarsa akwai cutarwa ga ita kanta matar da zai saki ko kuma cutarwa ga ita da ƴaƴanta in suna da ƴaƴa a tarwatsa gida a raba aure a raba tsakanin uba da abin da uwa da ƴaƴanta wani akwai cutarwa saboda ka iya uwa ko uba ba wanda yake da haƙƙi ya kawo wannan cutarwa kuma a masa biyayya wasu suna hujja da yassar Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi yayin da Abdullahi ɗan Umar ya kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Umar mahaifinsa ya umarce shi ya saki matarsa da bai ce ka sake ta kai wa uwarka biyayya wasu suna hujja da wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talliqha wa ati abaka sake ta kai wa uban babanka da'a shi kai kaga anan an ce ya sake ta yi wa masa da'a sayyidina Umar kamar yadda Imam Ahmad yake cewa waye za a yi masa kiyasansa da Umar Umar mulham ne wanda Allah yake wa ilhama ne wanda Allah yake kinsa masa abubuwa na daidai tun kafin ma su faru kuma su zo su faru kamar yanda yake fito an san wannan a tarihin Umar abubuwa da yawa ya ba da shawara annabi ya karbi shawarar sa ko an yi aiki da abin da ya faɗa kuma daga ƙarshe ayoyin alqur'ani da yawa sun sauka sun tabbatar da wannan abin da aka fi sani da muwafaqatul umar gurare da Umar ya muwafaqa da ayoyin alqur'ani saboda ko sayyidina Umar rajul ne mulham ba kowa yake da wannan a cikin sahabbai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance كان ممن كان قبلكم رجال محدثون فإن يكن في أمتي فأمر أغبانكم أكوي متانا دائكي وإلهاما نبيتي الأمة تأند والأمر نبي يتبتر مسدوانا نبي يكي جوا دا أكوي وانا النبي لو كان نبي بعدي لكان أمر دا أكوي وانا النبي بانا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ألا يسيني قسكياء كان هرشا عمر نزوجه سم تو وإذا كان أوكو شكين إياهي لنبايا كي قياسا سنة عمر فإن شيء ما ياتي أنسي يكذا دولي يكذا كودا أبن لن ياداتي كوبي لاتي بأزاهيني سولا كذا أدوبا أبن إليكي كان دولا شريعة تواجبي أي مسبيئية abu ne da ya saba wa doren shari'a wannan babu maganar biyayya so haka maganar wa zaka bi tsakanin mahaifinka da mahaifinka duk ba mai taso ba umarnin da mahaifinka nan yake bayarwa ko da ita ce mahaifiyarta bayar to ba za a yi mata da'a ba sai idan ya zanto daga yana wato a cikin yanayi ne na kana cutuwa a addininka sadidiyarta ta saka wasu halaye a addinanci kana cutuwa ko kuma tana saka kana yin wasu abubuwan da kake cutar da wasu to anan sai ka sake ta gabi iyayenka
sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum yayi wa wacce yake son aura ƙaryar cewar bai da mata alhali kuma yana da ita shin menene hukuncin wannan auren nasa kuma ya taba yin cewar idan mutum yayi haka auren sa ya mutu amma ya ce ai ba daga bakin malamai ya ji hakan ba
a cewa auren sa ya mutu dan yayi ƙarya ba haka bane idan mutum aka tambaye shi yana da mata ce shi bai da mata alhari yana da ita to anan ya danganta da niyyarsa in yana nufin bai da mata ma'ana ya sake ta wannan shine niyyarsa shikenan ta saku in kuma niyyarsa ba saki bane yana da wataƙila yana nufin bai da mata da ta yi masa ci kana da mata ce ban da mata me kake yi ban da matar da take min ko ban da matar da take hidimta min ko ban da matar da nake so kamar yadda ya kamata duk wanda zai iya daukan wadannan ma'anoni saboda haka ba sarihul talaq bane ba saki bane wanda yake karara idan mutum ya yi shi tambayar sa ake yi me kake so ka ce tunda dai kana da matar nan wani wai ce kawai ƙarya yake so ya mata dan ya aure ta saboda haka hukuncin ƙaryarsa daban hukuncin kuma matarsa ta saku daban saboda haka matarsa tana nan saboda magana ce muhtamila tana ɗaukan ma'anar saki in yayi niyyar saki tana ɗaukan ma'anar da ba saki ba in wannan ma'anar yake nufi innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa saboda haka abin da ya niyyata shi ne ke gare shi idan ya niyyaci saki da maganarsa ta saku idan kuma a'a yayi haka ne ko dan yayi mata ƙarya dan ba ta son ta aure mai mata shi ko ya faɗa haka dan ya aure ta wani ya rage nasu shi da ita idan ta ga za ta zauna da shi bayan ta gano yana da aure shi yana su zauna in kuma ta ce ba ta zauna ba ta da damar kuma ta bi yadda za ta kwaci kanta amma ba magana cewa daga ya faɗa haka shi kenan ta sa kuma wannan ba gaskiya ba ne
to ita kuma wannan tambayar take cewa malam tambayar ita ce zuciyarta ce take ayyana mata mutuwa sai ta yi ta tunanin mutuwa za ta yi ko bacci za ta yi sai ta rika tunanin kafin ta tashi ta mutu ko tafiya za ta yi sai ta yi tunanin cewar ga tunanin ta yi hadari ko kuma dai duk abin da za ta yi sai ta yi tunanin cewar na ƙarshe ne to shi ne yake cewa wasu lokutan mata kan ayyana cewa wani ne ma zai rasu shi take tambayar malam shin me ya kamata ta yi akwai wata addu'a ne da za ta yi domin kauce wannan
to ba cewa akai ka ayi tunanin mutuwa ba idan mutuwa ana san bawa ya rika tunota wanda zai sa kullun ya zama a cikin shiri kullun ya zanto cikin kyawawan halaye kyawawan dabi'u kyawawan ayyuka dan idan ta zo ta riske shi a shirye ba ta yi masa mufaja'a wato ta cimmace shi ba saboda ka ba laifi bane ki rika tunanin mutuwa ko yaushe ba gabata suna da wannan wanda al-Auza'i yawan tuna mutuwarsa cikin lokaci zai sa ruwa a gaba zai alwala da daddare zai har sai an kira sallar asuba hankalinsa gaba daya tafi sha'anin mutuwa da abubuwan da suke biyo bayan mutuwa bai an karba sai dai da salatu saboda haka wannan ba wai aibi bane ba tare da ki ba cuta bace a tare da ki wannan zai sa ko shi ki zanto a nitsi ko su cikin cikin abin annabi da cewa kuru abin aksiro bi zikri hadim lazzat ku yawaita tuna bi rusa jin dadi tace mutuwa ku yawaita aksiro ku yawaita tunata nabi ya shar'anta zuwa ziyarar kabari wato makabarta dan za ta rika tuna mutum shi ma wata rana nan za ka kawo shi yace kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa inna tadhakkirukum al akhirah ce da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarce ta za ta rika tuna muku da lahira saboda ka tuna lahira wani abu ne mai da ya kamata bawa ya rika yi tuna mutuwa baka ba wai ci ba yake ka samu ba la iyaka sai dai in abin ya kai ki ga zaki kasa yin wasu abubuwa na maslahokin ki wasu abubuwa masu amfani a rayuwar ki za su hana ki zai su hana ki to wannan shine abin ya wuce iyaka amma dan ki rika tuna cewa a kowane lokaci zaki yi mutuwa wannan zai sa koyaushe ki zama cikin shiri ba zaki yi saki jiki ki ta abubuwa da suke marasa kyau ba haka anan ba za a ce a baki addu'a ba ki daina tuna da mutuwa ya ka baki addu'a ki daina cikin baya kuma ba san kuma kuma ina zaki ko wani kogi zaki fada ba amma haka Allah ya san me yasa yayi woki haka dan watakila wannan zai zama katanga tsakanin ki da wasu abubuwan da basu kamata
sai ne ki tambayan tambayar sa akan mace ne da mijinta ya sake ta saki daya a halin yana rashin lafiya wata uku da saki nata kuma sai ya mutu shin za ta gaje shi
in ba ta fita daga idda ba bayan ya sake ta in idda ta tana ta yi saura fikiran za ta gaje shi amma in ta gaba idda ta san da ya rasu ta yi jini uku babu gado tsakanin su kuma
wannan kuma yake cewa malam mutane ne suka tafi wasan kwallo ko kuma suke shigo suka tafi domin kallon wani sabon fim da ake nunawa to sun je za su yi kasar da kuma hada sallah sai me yake ce musu kasaran su ai ba za ta yi ba tunda tafiyar ba ta addini bace kuma ba halastacciya bace
za su yi tafiya ne saboda kallon fim
ko kallon kwallo
ko kallon kafa malamai suna cewa tafiya iri biyu ce ko iri uku ce akwai tafiya ta da'a akwai tafiya ta sabon Allah akwai kuma tafiya wacce ke mubah halattacciyar tafiya ga ita ne an halatta maka in ka ga dama kai za ka tafi ziyarar wani abin na abokin ka ko za ka tafi neman kudi misali ko za ka tafi shakatawa da ganin abin nan me yake faruwa a wasu gurare daga gari kaza to tafiya da take ta da'a wannan da ba a magana akan ta tafiya da kai ta dan Allah ka tafi wa'azi ka tafi sada zumunci ka tafi kai ma wasu taimako wanda duka da mutane suke fita jihadi ruwa da tafiya ce fi za'atillah wanda da ba mu gana akan kasar mutum zai fita da niyyar saban Allah ya fita ne zai je fashi za su yi fashi a wurin gari ko za su yi kidnapping ko zai tafi zai hadu da wata su yi zina wani abu dai wanda yake saban Allah ne wannan a jumhurin malamai suna cewa duk mutumin da ya fita domin sabon Allah wannan ba zai kasar ba a jumhurin malamai suna cewa ba zai kasar ba saboda sabon Allah zai tafi wasu daga cikin malamai ko suna ganin cewa ita kasar daban tafiyarsa daban tafiyarsa ta sabon Allah sunanta tafiyar sunanta sabon Allah sunanta sabon Allah tafiyar kuma ita ce sababin kasar ba tafiya a garan kanta ba ita ce sabon Allah ba sabon Allah wani aiki ne daban saboda haka suna ganin cewa tafiyar sa ba za ta hana shi yin kasar ba tafiya sabon Allah sa da zai yi a tafiyar ba za ta hana shi yin kasar ba wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai da jin Allah ahnaf wanda shine ra'ayinsu shine zaɓin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ganin haka akwai yaban bambancewa tsakanin dalilin da yasa aka ce kasar shine tafiya idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah dalilin da yasa aka sababin da yasa aka ce kasar shine tafiya wancan kuma sabon Allah wani abu ne daban shi kuma zaman kansa daban in yayi shi yana da laifin wannan abin amma kuma tafiya sa ba ta hana shi jahurin malamai su suna cewa abin da ina jin malikiya sun ce makaruhi ne ga wanda ya tafiya ta malikiyo yayi kaso sun ce makaruhi ne saboda haka abin da suka je yi in mai kyau ne shikenan wannan damar babu sabani akan su kaso in mara kyau ne abin da suka je yi zai iya zama abu ne mai kyau zai zama mara kyau zai iya zama a cikinsa akwai mai kyau da mara kyau ya haɗa to wannan a bisa ra'ayin jumhur in dai akwai mara kyau kuma dan shi suka yi tafiyar akwai bambanci tsakanin mutum ya yi tafiya a cikin tafiyar kuma wani abu na saban Allah ya gittu ya yi shi wannan ba shi yake magana ba wanda tun farko tafiyar tashi ya kulla ta ne akan zai je ya saba wa Allah shi yake magana akwai wanda zai yi tafiya ba dan saban Allah ba amma a cikin tafiyar sai ya laifi wannan ba shi yake cewa kai kasar ba tunda ya tafi kasuwanci amma a cikin wajen kasuwancin nasa sai ya laifi wannan ba shi yake magana ba wanda a tafiyar tashi ya yi ta gidan ta akan abin to shine jagoran shi cewa ba zai kasar ba amma wasu daga cikin malamai kamar mazhabar Abu Hanifa da ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah su suna ganin tafiyar ita ce sababin kasar din ma sai kuma wani aiki ne daban ba za ta hana shi yin kasar
sai wani mai tambayar na gaba yake cewa
ba cewa tafiya sai ta addini ita ake wa kasar wannan ba wanda ya taba faɗa haka
wani yake cewa tambayar sai kace tana da alaka da azumin na Annabi Dawud alaihi salam yake cewa shin niyyar daukan azumin ana yin sa ne a jinnace ko kuwa da ranar da mutum zai yi sai ya dauki sabuwar niyya ko kuwa ana iya yin ta na ƙayyadaddun lokaci kamar wata ko shekara ɗaya sannan wacce rana ce ya kamata mutum ya ci gaba da yin azumin idan kwanakin idi suka shigo
idan har mutum ya tashi sahur ya san me zai yi shi ne niyya ba ba wani abu ne zai furta a bakinsa ba ko zai yi ta yi da ɗau lokaci a da aka ce da ka farka za ka yi sahur ka san menene za ka yi shi ne niyyarka sau ba maganar ka yi ta jumlaci ka yi ta kaɗan-kaɗan ka yi ta ɗaya-ɗaya wanda duk ba shi da wani waƙi yayin da ka ce na yi niyyar zan yi azumin Annabi Dawud daga yau zan tashi kashe gari da azumin Annabi Dawud shi kenan niyyar ka ta riga ta shiga duk sanda ka tashi ka san me kake so za ka yi ka san da bizin sa ka tashi sahur amma farka ka yi ba ka yi sahur ba ka san cewa a wannan ranar ce za ka ci gaba da azumin ka shikenan azumin nafila ne ba ya bukatar ba sai ka kulla masa niyya cikin ta
sai wani yake cewa malamin shi ma'aikacin local government ne amma baya zuwa aiki kuma ya ce zai ajiye aikin a gida sai a ce za a baiwa wani aikin nan sai ya ci gaba da amfani da sunan sai yana karɓar albashin to shi ne kaje to idan aka bai wani ya ci gaba da karɓa da sunan nasa shi ba shi da laifi sannan kuma kuɗin da ya ci a baya zai iya yiwa ita karamar hukumar hidima da kuɗin
na farko kudin da ya ci ba tare da ya yi aiki ba haramun ne ya ci karɓi kudade alhalin ba zuwa aiki ana biyan shi kuma wani haramun ne in akwai hanyar da zai maida shi asusu gwamnati zai mayar in babu hanya yana da cewa in ya je ya kai wasu ne za su cinye to sai ya aikin da al'ummar wannan local government din za su amfana da kudin ya shigar da shi cikin wani aiki da kowa zai je amfana da shi ma ba halatta ya ci wannan kudin ba sannan idan shi ba zai yi aiki ba ba daidai ba ne kawai a dasa wani a gurin sa ce shi zai je ya aiki gwamnati ci ta ɗauka aiki kuma ta duba abin da ta duba ta ba shi aiki ila duba cancantarsa da ƙwarewarsa da abin da ake so ya zai iya ka ɗauko wani aka ɗora a gunsa ba lalle ne zai yi abin da ake so ko ba da shi ita gwamnati yarjejeniya ba takardar aiki wasu wani ne daban aka kawo yake aiki a ka'ida in aka baka aiki to baya halatta ka je ka ɗauko wani ya yi aikin sai da yarda shi wanda ya baka aiki tana yiwuwa akwai dalilin da yasa ya baka wanda wannan dalilin ba tare da lalle a same shi tare da wancan da ka kawo ba saboda haka ba daidai ba ne a ɗora wani akan sunan sa ya ci gaba da aiki bayan kuma ba da shi aka yi yarjejeniya ba sai dai in baya yi ya rubuta takardar ya sauka daga wannan aiki ya rubuta resignation ya aika inda yake aiki cewa ya sauka amma ba kawai a dora wani abu kofin sama a riga karba albashi ko ana bashi wannan bai halatta.
To ne ke tana neman karin bayani game da hadisin da ke cewa nufasin islami bar'i tarku ma la ya'nihi.
Hadisi ne mursal bai abin nan ba bai tabbata ba sanadinsa bai zama cikakke ba amma dai ma'anarsa ma'ana ce mai kyau kuma akwai abubuwa da yawa da suke karfafarsa. Abin da yake nunawa shi ne duk abin da bai da amfani gare ka da shigarka cikinsa to ka bar shi shi ya fi. Tarkuhu ma la ya'nihi ma la yahummuhu ma la yanfa'uhu duk abin da ba zai amfani ka ba ba ya da wani muhimmanci shigarka ba ta da muhimmanci to ka bar shi ka yi abin da zai amfani ka ko shigarka cikinsa zai muhimmanci shi ne abin da hadisi ke nuna. Saboda haka ba wai hadisin yana nuna cewa in ka ga wani yana da ba daidai ba kai masa magana ka kazawatar da shi ka yi masa nasiha ce to ina ruwanka me hada ka da wannan a'a ba haka yake nufi tunda babin al'amru bil ma'ruf wannan irin karbabi ne mai girma al'abari ne wato farilla ce mai girman gaske wanda rashin ta ma zai iya jawo mutane ukubar Allah da fushinsa. Ta yaya za a ce wani hadisi ya zo ya dakatar da mutane kar su yi magana akan abin da suke gaba daidai ba. Abinda ake nufi cewa akwai wasu abubuwa watakila kai a cikin wannan al'amarin in ka shiga ma watakila cutarwa za ka ko ka cutu ko kuma shigarka ta cutar da wasu to barin shi shi yafi ko kuma yanzu shigarka da rashin shigarka duk daya ba abinda za ta kara to irin wannan kai wani abin da zai amfane ka a rere a wannan lokacin da kake da shi shi yafi dacewa akan ka shiga kai abinda ba shi ne zai amfane ka ba bai da muhimmanci shigarka ba ta da muhimmanci a kanta wanda shi ne abinda hadisin yake koyarwa a takaice ko da ma ya tabbata.
Sai wannan tambayar take cewa shi malam ya halatta musulmi ya yi sallar Idi shi kadai idan ya samu kansa a wani wuri da shi kadai ne musulmi kuma a ranar sallah.
Sallar Idi sallar ta jama'a sallar Idi da sallar shayar da fari sallar istisqa'i da sallar kusufi na rana ko kusufi na wata duk wannan ibada ce jama'iyya mutum ɗaya baya yi ce mutum ɗaya ya fita sallar shayar da ruwa ko mutum ɗaya sallar kusufi ko kusufi wannan duk ba ibada ce da ita ana yinta ne cikin jama'a. Saka sallar Idi idan mutum shi kadai ne ta fada da kansa kamar juma'a ce ibada ce jama'iyya mutum baya tsaye da juma'a shi kadai kawai tashi yayi wa kansa huduma sannan ya tashi ya tsaya raka'a biyu saboda dole sai da jama'a. Jama'an nan bisa wani kauli tana fara daga mutum uku wani kauli ba mutum biyu wani kauli kuma a juma'a sai sai an kai akalla mutum 12 ko mutum 40 da yake a wasu mazhabobi amma dai a dunkule ba aiki ba ne na mutum ɗaya da zai yi wa kansa sallar Idi in babu waɗanda za su yi sallar Idi tare da shi to ta faɗi da kansa.
Sai mai wannan tambayar na gaba yake cewa malam Allah ya kaddara ya je aikin hajji a wannan shekarar ya ce to amma tun daga airport aka ce musu Jidda za a sauke su sai su wuce Makka ba za a kai su Madina ba ya ce amma da suka isa Miqati za a mai idan aka isa Miqati za a sanar da su to sai ya wanka tun daga airport ya daura ihraminsa da aka isa Miqati aka sanar da su ya kulli niyya sannan ya ci gaba da yin tarbiya ya ce to bayan da suka isa Jidda sai wasu manya suka sanya baki aka dauke su a mota da za ta kai su Makka sai aka biya da su ta Miqatin mutanen Madina a Safa ya ce sannan suka koma zuwa Makka din to shi ya ce shi da suka je Zulfan bai ma sake yin daukan niyya ba ya zauna ne kawai akan niyyarsa ta farko da ya dauka shi yake tambayar hakan da yayi daidai
yayi daidai ya riga ya shiga ihrami ya shiga aikin hajji saboda kowace kwana aka yi da shi yana na alhajinsa ko dawo da shi aka yi Najeriya yana na alhajinsa sai ya koma ya yi sauran abubuwa ba haka ba to wani abu da zai yi a wannan lokacin ya bata hajjinsa in umara ce ya riga ya shiga niyyar ta da Miqati to ko da dawo da shi aka yi Najeriya yana cikin abin da waran sai dai kawai ya yi abin da ake kira al-muhsar wanda aka tsare shi ya yi tahalluli ya warware abin da akan zai zo ya biya a nan gaba saboda haka ba Madina ba ko ba ina aka zagaya da shi ko Basra ko Kufa aka bi da shi yana da alhajinsa kuma babu bukatar ya sake nana ta niyya dan an sake dawowa da shi ta kan wani miƙati na biyu ba sai yana sake niyya yadda ya din haka yayi daidai
ta sai tambaye su ta biyu yake cewa a zaman mai nayi ci an karantar da su cewar Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam yayi jifa bayan zawali sannan yayi sallar azhar yace amma da yazo ya tarar cewar lokacin zawali nayi masallacin za su kira sallah sannan a fara sallah ba tare da ba da wata tazara mai nisa tsakanin kiran sallah da ikama ba yace idan yace zai yi jifa kafin ya zo masallacin to zai tarar ya rasa sallah saboda haka shi zai zo masallacin yayi sallar ne sai ya je yayi jifan hakan da yayi daidai
eh to shi da man jifar rana ta 11 da 12 da 13 yana farawa daga zawali ne wanda shine lokacin farawar sa amma kasancewar mutum ya fara yin sallah azhar sannan ya jifa ko ko ayi jifa sannan ya zo sallah azhar kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan duk daya ne illa iyaka dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bari ya jifa ya zo ya sallah azhar amma ba yana nufin cewa in mutum ya jifa an mutum yayi sallah azhar din kuma yaje jifa ya saba ba a'a yayi ta ne yayi shi ne a cikin lokacin sa dan lokacin ana buƙatar zawali idan zawali yayi to lokacin sa ya fara daga lokacin sa in ya samu yaje yayi sannan yazo ya azhar kamar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a'a yayi azhar sannan ya tafi wanda duk daya ne yayi la'asar ma sai da ma aka yi la'asar sannan ya tafi duk da yayi jifa ba abin nan ba wani ba ce
to sai tambaye ta karshe yake cewa da alama aikin hajjin nasu an sauke su ne a Mina inda aka sauke su a Mina na wajen iyakar Mina ne ma'ana wajen boundary din su yace domin idan suna zuwa daga jifa su kan ga inda aka rubuta Mina ends here yace malam menene hukuncin su a wannan yanayin
dama ita hukuncin zama a Mina in ta cika ya halatta a zauna a gurin da yake mafi kusa da ita gurin ne yanzu ta cika ko ina alhazaini in ka ce za ka shiga tantin da ba naka ba koro ka maza yi nakan ya cika ba ka da gurin zama wanda ka je kuma wani balarabe ko wani bature ko wani wata ƙasa ka ce za ka kai kanka ma ba za a bakka ba mai gadi ma koro ka zai to sai aka ce to in ya ta cika minan to sai a koma gurin da yake mafi kusa da ita saboda haka za ka ga ta waccan bangaren inda ake ajiye alhazan mu na Najeriya da sauran bakakken fata na Afirka kaga can karshen Minan ne ta can wajejen Muzdalifa can ake zube su saboda nan din ya cika in ta kama ba wasu za su fito kuma daga wajen bangaren Badi Makka ta cika ta nan to dan mutum ya zauna a Ziziya sai ku kusa da Minan to shikenan amma ba zai nesa kuma da Minan ba ce to tunda Minan ta cika bari koma Makka ko wanda su ce ai Minan ta cika ai inda ma za a aje mu ba Minan bace kamar yanzu bana yawanci duk inda alhazan an international suke duk wajen iyakar Minan ne waje ne amma kuma hade yake da Minan kamar sahu ne ya cika masallaci ya cika ƙauyen masallaci ya fito a titi duk dai a cikin masallaci yake da gashi an ma baro harabar masallaci ta iya hazo titi duk hukuncin kuti dai ne to sai mutum ya ce to tunda dai a wajen Mina za a ce mu a can ma ba a cikin Mina bane sai ya koma Makka ya zauna a hotel din sa to wannan bai zama Mina ba saboda ka ya bar wajibi a gurin da yawa da cikin malamai suna cewa sai ya yanka a madadin kowace rana da bai kwana a Mina ba cikin kwanakin nan guda biyu na farko 11-12 saboda haka wanda aka ajiye a farkon Mina wato a cikin Muzdalifa karshen Mina ko kuma a farkon Mina wasu suka shiga Aziziya wannan babu komai da larura ce ta sa haka
to sai ni tambaya na gaba shi kuma ne ta malam shi manomi ne kuma a yanda suka saba cire zakka duk buhu goma suna cire zakkar buhu ɗaya ne to idan ya zama da mutum ya san buhu 9 ko 8 ba shin ya kai zakka ko kuwa ya faɗi domin ya ce a kowane da suke cewa matuƙar ba ta kai buhu 10 nan ba sadaka mutum zai cire ba a zakka ba shi ne ke buƙatar ƙarin bayani
to ita zakka abin da Annabi ya ce cewa laysa fi ma duna khamsati awsaqin sadaqa abin da bai kai wasuƙi 5 ba babu zakka a cikin sa wasuƙi ɗaya shine sa'i 60 saboda ka sa'i 60 sau 5 shine 300 sa'i 300 wanda shine ma'aunin ba wai buhuhuna ba abinda buhuhunan suka kunsa in ya kai sa'i 60 abinda in ya kai sa'i 300 to zakata ta waje ba a cikin sa a buhuhunan da akwai bicin kwano 40 buhuhunan masara da shinkafa mu ta gina kwano 40 kwano 40 din nan kaga in ka buga shi da goma zai baka wajen 400 kaga kwano 400 to koda ka ce kwano ɗaya shine sa'i ɗaya kaga sa'i 400 kai ko ana magana sa'i 300 to kaga in ka cire buhu ɗaya ya da kwano 360 kaga har yanzu dai yana nan a yawan da za a fitar masa zakka in ka cire buhu biyu ya da 320 kaga har yanzu dai yana nan kaga ya da 8 amma kuma adadin kwanan da yake ciki to shi kwanan nan fa in ka auna shi da mudu hudu yafi mudu hudu yawa kwano da yafi mudu hudu yawa kawai dai ana dan barin abin da haka a ce kwano da sa'i daya amma kwano uku a tsammani na kwano biyu zai sa'i uku zai sa'i uku ba sa'i biyu ba to kaga haka sai kaga cewa buhuhunan da za a fitar wa da zakka ba su kai go wato abin nan dinsu ba su kai go ba a kilo na kilogram 612 idan abin nan amfanin gona ya kame ba yana danyensa ba ya kame to zaka samu kilo 612 kilogram to a kilogram 612 shine wanda za a fitar da zakka sawa'un a tsanatsayin buhu 8 ne 7 ne 6 ne inda ya kai wannan adadin za a fitar masa zakka saboda ka cewa in ya kai 8 abin ya da 9 za ka fitar wannan kuskure ne sai dai ban sani ba sai dai wasu kananan buhuhuna ne suke amfani su amma dai buhu mai cin kwano 40 to kusan ma goman ya haure ya kai wajen kwano 400 wanda kuma sa'i 300 ne kawai sa'in nan bai kai kwano awo ba
wani ke camalin shi yana harkar kanti ne wato na provision yake sosai wata mata cikin abokan hulɗarsu ta kawo musu wasu yarintuka da atamfa su ranta mata naira 5,000 idan ta kawo masa kuɗin za ta karɓi kayan nata ya ce to yau kuma kusan kimanin shekara ɗaya da rabi kenan zuwa shekara biyu ba ta dawo ba kuma ba su san ta ba bare gidanta me ya kamata su yi da kayan domin har ma wasu daga cikin kayan an fara daina yayinsu a yanzu
to jingiran ta ba su kenan ko a ka'ida dama in aka bada bashi aka bada jingina lokacin biyan bashin yayi mutum bai kawo ba to a ka'ida dama akan je a sayar da abin da aka bada jingina ne a sa farashi a sayar da shi a cire kuɗin da ake bishi bashi sauran a maida mutum to idan ba su yi haka ba wanda ya kamata ya zato akwai lokacin da bashin zai tabbata wato biyansa zai zo ce sun ba ta akan wata mai zuwa za ta kawo musu kuɗinsu ta karɓi jingirarta to sai wata ya yi ba ta zo ba to a ka'ida suna da damar su je abinda ta ba su a yi masa kima a faɗi farashinsa a kasuwa a sayar da shi in yaso sai su ɗauki kuɗinsu sauransu a je mata in ta zo su ba canjinta wannan shi ne abinda za su yi to in suka ɗaga mata ƙafa wata ɗaya wata biyu ba ta zo ba duk dai har yanzu suna nan da wannan damar shi yasa yake ba da jingirar saboda mutum ya kasa biya a sayar da abin da ya ba da jingira a biya bashin da ya ɗauka saboda sai su je su tambaya a kasuwa nawa ake sai da waɗannan tambukun su sayar su ɗauki abin da yake haƙƙinsu yanzu ya zato kuɗin sun yi ƙasa da yadda watakila zai biya su wannan su ne za su ɗauki asara tunda dai ba ganin ta suka yi ba amma dai suna da damar su je su sayar da wannan abu su cire bashinsu in akwai canji su yi mata sadaka da abin da ya canji ta ba sai da same ta ba in Allah ya bayyana ta sai su dawo mata su biya ta abin da ya rage nata
wannan take cewa ita kuma mallam kimanin shekara biyu kenan baya ta yi sayayya a online ma'ana ta yanar gizo kuma wata mata a Kano da za ta tura mata da kayan sai ta ce mata dan Allah ga sakon wata matar nan daban idan sakon ya zo za ta kira ta ta zo ta karba nata ta ba ta rabin kuɗin motar da ta biya da kuma abin hawan da ta kashe zuwa ta sha to ita bata wato wacan din ba ta da time lokaci ne shi yasa bata samu ta karba ba yace to har yau matar bata kira ta tazo ta karbi wannan kayan da aka bata ba kuma ita ma wanda suka yi siyayyan aurenta in ta kira nan bata bata samun ta kuma gashi sakon ma ya fara lalacewa bata ma gudi ta san menene a ciki ba shine take tambayar mallan shine take tambaya za ta iya budewa ta zubar da wannan sakon
yace wazo sai ta rike abubuwan da za su tuwo yanzu wannan ita bai kai ita ce ta bar kayan ta suka lalace ba ita ta lalata mata ba saboda sai ta duba ta ga wasu amfani ne ta bayar da su sadaka an ba su da amfani ta zuwa
wani ke ce mallan menene hukuncin Allah ya isa da makwabtan masu injin markade yake musu saboda karar injin da take matsa musu
to shi makoci yana da haƙƙi a gurin makocinsa kowanne da haƙƙin dan uwansa a kansa shi mai inji yana da haƙƙi akan mara inji shi mara inji yana da haƙƙi akan mai injin in har akwai wani abu na cutarwa a zauna a duba a ga abinda wannan ba zai cutu ba yana shi makota ba su cutu ba zato makota suna cutuwa da ƙaran da inji yake yi wa gidansu ko su waɗannan su ta ce sana'a su da suke cin abinci su kuma in aka hana su an hana su yin sana'ar da za su samu abincinsu da cewa ba daidai ba ne ka yi sana'ar da aka cikunta ta ba wani da musulunci bai yadda sana'ar ka ta ƙunshi wani abin da wani zai cutu ba za ka yi ta inda wani ba zai cutu ba to in ya zanta larura ce tasu ta inji sai a zauna a tattauna a ga akwai wasu lokuta da za a ware musu na su yi dukan ko wasu lokuta da za su haƙura su ma da dukan saboda ko lokacin bacci ne lokacin hutawa ne bai kamata a ce lokacin da ake hutawa ba a ce kuma ana ta wannan duka da zai hana mutane sakatti ana su hutawa idan ba a samu wannan ba su bangaren masu inji suka kiyanda da ba su wani dama da su bada wata dama ta abin nan to kaga anan sun shiga haƙƙin makotansu babu shakka makotansu suka koka ga Allah subhanahu wataala Allah zai bi musu haƙƙinsu amma yawanci irin wannan daidaito ake so a samu tsakanin duka biyu kuma duk sana'ar da za ka yi kar ka yi sana'ar da za ta cutar da ɗan uwanka ni na tabbata watakila shi kansa injin dukan akwai hanyar da za a rage masa ƙara da ba zai kai ga cutar da makota ba kila akwai salansa da zai amfani ta ko wani abu yadda aka ci gaba ta fuskar technology na zamani ba dole sai irin waɗancan injina na farko da ake amfani da su ba masu ƙarin gaske ba dole sai yanzu da su za a yi amfani wannan sana'a watakila kuma ba su ɗin akwai yanzu watakila an samu wata hanya da za a yi amfani da ita wajen a rage sautin ta yadda zai fita amma ba da ƙarfi yadda zai fitar da wasu ba duk ana yin wannan ka yi iya abin da za ka yi wajen kaga cewa garin neman abinci ba ka cutar da ɗan uwanka maƙocinka ba wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske
to wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallam mutum ne sai da kayansa sai ya ce amma bayan kwana ɗaya ko biyu zai ba da riba akan wannan kayan da ya siyar ya ƙara sayan abinsa shi ne ke tambayar ya hukuncin hakan yake
wannan riba ce wannan dabara ce kawai kai ya ce ne a bashi bayan kwana ɗaya zai ƙara 1,000 wajen biya ya ce ne bai ul'ida ka sayar da abu amma ba shi abin ka sayar ba so kake kawai ka shigar da ciniki ne kawai don ka wato bagarar da mutane akan cewa kai ciniki ko kai ba riba ba ce so yake karɓi bashin kuɗi amma in ya tashi biya ya ɗan ƙara wani abu amma yake ganin wannan ai riba ce tsirararta to bara ya shigo da wani abu a tsakaninsu zan sayar maka da abin nan ka bani kuɗinsa ni kuma gobe zan dawo maka da kuɗinka da ribar 1,000 in karɓi kayana ka kamar ce ba ni bashi ne gobe zan dawo maka da ƙari amma ya shigo da wani ciniki wanda yake ba shi ne makasudi ba kuɗin shi ne makasudi inda abin yake so ya sayar ba zai biyo shi ya ce ya kawo shi ya bashi kuɗin yake nema amma ba zai iya karɓar bashin ba haka nan saboda wannan shi ne bai ul'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi haramun ne kuma riba ce karara duk da an saka ciniki a cikinta ba halatta
to wannan yake cewa mallan shin da gaske ne aljanna yana iya auren macen bil adama sannan wani alamomi ne ke nuna haka
ba wannan wanda duk su kullai da kace aljanni ya auri mace mutum ko kuma mutum namiji ya auri mace aljana kowane halitta sai daban da jinsi ne daban-daban. Dan adam an halicce shi daga yunku daga ƙasa, ita kuma aljani an halicce shi daga wuta. Halaktani min nari wa khalaqal janna min nari samum. Saka shi aljani halitta ce ta wuta, wannan kuma halitta ta ƙasa. Da ƙasa da wuta ba ma ɗaya bane, jinsi ne mai mabambanci. Kai ka kunna wuta ka zuba ƙasa, wuta mutuwa za ta yi, ba ta tsaya ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa namiji mata daga jinsinsa. خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أو من جنسكم. يعني لقى آيو ين الله دي حالة تاموك ما تنكو دقى جنسوك. سو كاغا واني أزوه چيو آآ زي يسام مچي دقى واني جنسي كوما تتاتي سام مجي دقى واني جنسي أسابا فدر الله تنفر وقوان قلتا هكا الله ييتا. النبي آدم يحالي چي حواء دقى جنسنسا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي من جنسها. لأن جنس النبي آدم الله يفتر ده حواء وهكا كما لا يوتت في هار القيامة تشهكا. لأن آدم زي أولي ماشي إر آدم ذات هولا المجد. لأن آدم هاتشي ده جنس متى ده جنس كسا سنيا أولي وانا با كسكي أبني malamai suke cewa in mace ta zo ta zo da ciki aka ce ya aka yi kai ciki bayan baki da aure ce ta mijinta ya aljani ne ta ya aure ne a cikin aljanu saboda ka mijinta aljani ne ce to kaga wannan dabara ce ta duk wata mace in ta zo da ciki ba ta da aure ta yi da aure cewa ai aljani take aura kai za ka ce sai kaga aljani ne sannan ka yadda aka ce a kawo maka shi dole ka kare ta ta tafi to kaga an bude fasikai mata dama su zo su ta zuwa da cikin shege su dage kan cewa mazan su aljanu ne a kyale su su tafi haka.
Kuma Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan mako. Sai kuma za ku yi kuma da sakamakon tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma tana adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mawoyan, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.